الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 ga watan رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1440 wanda yayi daidai da 28 ga watan Mai shekara ta 2019 muna cikin tafsiri na suratul nahl jiya muna karatun qalan lazina ashraku sai lokaci yayi an gane ko ina ga za ka karanta shi
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
نعم كابون a fara ainihin fassara ga tambayoyi kamar haka wani yana cewa assalamu alaikum shekana Allah ya ƙara maka lafiya da tabbata amin malam jan Allah a ci gaba da karatun aqida da manhaji da ake yi domin yana tasiri sosai a cikin al'umma a yau kuma shi wannan al'umma take kishirwa a yanzu inji shi bawan Allah yana bada shawara ne cewa karatun da ake yi na aqida da karatun da ake yi na manhaji kada a gaji a ci gaba da yin wannan karatu din domin wannan karatu yana da gayan tasiri sannan kuma al'umma suna matsar ishirwan wannan al'amari to kamar yanda dan uwa ya kawo shawara insha Allah ba za a gaji ba kuma insha Allah za a ci gaba da karanta da aqida har zuwa ga lokacin da Allah zai dauki ranmu Allah ya dauki ranmu akan aqida da kuma manhaji na ahlus sunna wal jamaa kuma a ƙara yi mana bayanin ranukan da ake karatu shine yace a ƙara bayanin kwanakin da ake karatu a wannan majalisi mai tarin albarka to ina ganin dangane da abin da ya shafi ranakin da ake karatu a wannan majalisi muna yin karatu da asuba a wannan majalisi kullun daga asabar zuwa Laraba tun daga Asabar zuwa Laraba muna yin karatu a wannan majalisi na masallacin Malam Bako sa'annan kuma muna yin karatu magariba da isha'i tun daga ranar Laraba Alhamis Juma'a wato kwanaki guda uku muna karatu wato da dare wato tsakanin magariba da isha'i a wannan masallaci mai tarin albarka sannan kuma sai kuma wasu wurare da muke karatu amma dai wannan karatun da muke a nan kenan misali sai kuma tambayar da wani bawan Allah ya yi cewa yaya hukuncin mace in ta rasu alhali kuwa a cikin cikinta akwai jariri rayayye mace sai ta rasu alhali a cikin cikinta akwai jariri wanda yake rayayye shin za a binne ita wannan mata ne tare da jaririn ko kuma za a bude cikin wannan mata ne a ciro jaririn to shine tambayar da dan uwa ke yi to shine aka ce malamai ke cewa in ya kasance ana fatan rayuwar shi jaririn ana ganin ga mafi rinjayen zato ana fatan jaririn insha Allah zai rayu a nan wajen ya halatta a bude cikin wannan mata a ciro wannan jaririn ba laifi bane an gani to amma in ya zamanto sam ba a fatan rayuwansa ana ganin wato ga mabiyarin jahin zato yaron zai mutu an gane wannan ko ko kuma an tabbatar ma yaron ya mutu in dai babu tabbaci likitoci sun ba da ganin suna sun rinjayar da cewa yaron zai rasu to irin wannan idan ya zamanto ana ganin ba zai rayu ba a nan wajen babu wani dalili na buɗe cikinta saboda galiban buɗe cikinta masu buɗe cikin kada a manta ba galiban maza ne suke yin wannan amaliya din operation CS maza ke yi galiban to kuma za su buɗe jikinta ne su ga al'auranta mace ga baki ɗayanta al'aura ne sai dai fuska da tafin hannu ne kawai ba al'aura ba to amma kuma a babin likitanci idan rashin lafiya ya kama dole kuma ya zamanto babu mace da ta ƙware akan wannan babu laifi namiji ya yi mata CS kuma har ya kalli al'auranta saboda babu lalura an gane wannan ko to a nan wajen wannan baiwa Allah tana da juna biyu kuma gashi nan yaron ya kai lokacin da za a haife shi yana motsi a cikin cikinta rayayye ne misali an duba lafiyar shi lau sai kuma gashi a mutuwa ya zo mata to shine abin da ya fi rinjaye a wajen malamai shine za a tsaga wannan ciki a ciro wannan jariri amma idan babu tabbaci na rayuwarsa to ba magana tsaga cikinta wannan fatawa shine mazhaban Abu Hanifa shine mazhaban Imam Shafi'i da kuma wasu daga cikin Malikiya amma akwai masu ganin cewa ba magana tsaga ciki kawai abin ne ta kawai saboda ai shi wannan yaro da ke cikin ciki ko da likitoci sun ce lafiyar shi lau ba lalle bane ya rayu rayuwar shi wato kila wakala ne saboda haka kawai kada a zo a zuba wato a bude mata wajen mutuncinta ga dan da babu wani babu yakini tunda babu wanda ya san gaibi cewa zai rayu to amma wannan fatawa mai rauni ne kwarai da gaske fatawan farko shine malamai suka dogara da shi a saboda shi yafi dacewa da ruhi na shari'a insha Allah Allah shi taimake mu sannan sai wani ya cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya ina son malam yayi nasiha ga malamai masu fatawa mata su yi soja da police suna cewa wai matan suna hidima gurin yaki shine hujjansu to dangane da abinda bawan Allah ya faɗa cewa mata suna hidima a wajen yaki wai a ce malami ya ringa kwadaitar da mata wai su shiga yan sanda su shiga wannan to gaskiya bana ganin yana cikin karantarwa na musulunci ban taba jin wani malami na sunna yana kwadaitar da mata su shiga soja su shiga yan sanda ko kaza kaza ba sunan abin da ya kama da wannan dangane da abin da ya shafi wato in ma abin da ya shafi jihadi ne wanda yake wajibi a yi musu training domin wannan bangare su ne maza saboda manzo sallallahu alaihi wasallam mata sun tambaye shi sun ce ya rasulullah shin mata akwai jihadi a kansu yace eh mata akwai jihadi a kansu wanda jihadin nan babu yaki shine alhajj wal umra da aikin hajji da umra shine jihadin mata amma abin da ya shafi jihadi na ainihin maza to wannan dama maza suna fita fagen fama su yaki mata sai dai su zamanto kaman irin an je yaki wato sai zamanto kana tare da matarka shi ma wannan yana tare da matar shi za su yi taimako wajen jinya amma ba wai a ce wai a shigar da su soja har su zamanto irin yadda matan kafirai suke yin gwagwagwa a ce matan musulmi su ma a shigar da su irin wannan abu to gaskiya zance da gaskiya ya saba ma sunna wannan saboda kai ma ka san namijin ma kanshi ya aka yaka bashi fatawa ya shiga balantana mace a zo a saki mata a ce mata su zo su cakuɗa da maza duk irin yadda ake yin wannan abin a ce da maza da mata duk suke cakuɗe a cikin shi to gaskiya wannan bai yi kama da ruhi na shari'a ba kusan kwata-kwata ban taɓa jin wani malami daga cikin malaman sunna su Ibn Baz su Ibn Usaymin su Nasiruddin Allah ya musu rahama da suka bada irin wannan fatawa mai muni ba Allah shi kiyaye akwai mutane da yawa wanda na fahimci wasu malamai a su kullum in za su bada fatawa suna kallon kafirai ne in sun ga kafirai suna yin abu su ce to gaskiya fa mu kada mu yadda mu musulmi kafirai su bamu a baya tunda dai har ga mata kagurai nan su ma ana daukan su a sojoji ana daukan su a yan sanda kada a bar mata mu musulmi ya kamata mu saki mata mu musulmi saboda irin wannan fatawa na ji wani bawan Allah yana cewa an tambaye shi game da ainihin mutum yayin aiki a gidan giya yace kaga yanzu in musulmi ba zai aiki ba to kafirai ma za su yi saboda haka in an kyale kafirai za su mamaye gidan giya saboda haka ya kamata ainihin musulmi su je su yi aiki a nan wajen don kada kafirai su mamaye an gane har ma wannan bawan Allah yana magana cewa wai gidan giya kaga idan gidan giya aka kyale kafirai za su ringa yin giyar da yawa za su ringa producing da yawa amma idan ya zama to musulmi ne a wajen in an ce yayi producing wato katan 1000 sai yayi producing katan 500 sai nace to ai duk mutumin da yace ma kai katan 1000 kai 500 ai har in ya sani koranka zai ya san baka yin abin da ya dace na bazan gane to irin wannan fatawa kwata-kwata wato bai dace ya ringa fitowa a bakin daliban ilimi ba gaskiya fatawa ne mai muni a ce wai lalura ne wai musulmi su yi aiki a gidan giya wai don su rage bannan da ke wajen gida wani bannan za ka rage in ban da kai ba ka zama dan giya wai ya zubillah sannan alal aqali kana taimakawa ma ana yin giya saka giya dama abin kafirai ne ka kyale kafirai su ta yi abinsu ku kuma malamai abin da za ku yi su ne ku yi mutane wa'azi kan sharrin giya da haɗarinsa a sanya musu tsoron Allah idan aka yi mutane wa'azi akan sharrin su to insha Allah za su nisanci giyan ba sai ka je kai aiki a gidan giya ka gurbata ba dan uwa irin wannan ma wani bawan Allah yake cewa wai ya kamata ainihin a kwaitar da samarin mu su dage da shiga da yin kwallo wai saboda ga kagurai nan da yawa yanzu su ne suka mamaye ainihin club din kwallo to duk irin wannan fatawan gaskiya bai dace ya ringa fitowa a bakin malami wanda ya san addini ba gaskiya yawa dama su shi dan kwallo ko kayi wa'azi ko bai yi ba kai ba wallahi sai ya shiga ba abin da ya shafe ka an gane wannan ko shi maganar giya ko kayi wa'azi ko ba kai ba bai san yayi aiki a gidan giya sai yayi amma dai ya san hukuncin shi amma an gane musulunci amma kada ka zo ya zama to ta hanyar ka ne ko za ka kara ingiza mutane zuwa ga shan giya ko zuwa ga aiki a gidan giya an gane ko ka dinga tura ainihin mata masu mutunci ka tura su zama to marasa mutunci ka ce wai su je su shiga yan sanda ko su je kaza su kaza Allah shi kiyaye akwai no assalamu alaikum ga sako na siyan carpet daga Ismail Takun wani bawan Allah muna tare da shi ana kiran shi Malam Ismail Takun wato yaji yana can Takun ne shi amma yana tare da karatun mu kullun duk karatun da ake yi tare da shi ake yi kuma ya taba kawo ziyara wannan masallaci to shine dan uwa ne dai ana tare da shi dalibin ilimi ne shi ma insha Allah to shi Malam Ismail din shine yaji a cikin karatu cewa ana neman taimako ana son a yi carpet saboda masallaci to gashi nan shi ma sai ya dan kawo irin nashi taimakon a gurgurdan irin karfinsa yace ya bada 1000 nashi 1000 na mahaifiyarsa a na mahaifinsa sannan 1000 na mahaifiyarsa kaga ya kama 3000 yace da fatan a sashi a cikin addu'a shi da iyayensa gabaki daya to Allah subhanahu wataala ya bashi ladan wannan abin da ya aikata Allah ya sanya wannan abin a cikin mizanin kyawawan ayyukansa da shi da iyayensa gabaki daya Allah ya sa aljanna ya zama koma sannan sai estimate din carpet na masallaci wato an je an yi estimate carpet na masallacin nan kamar yadda aka yi bayani kusan tunda aka gina wannan masallaci wannan carpet din yake nan an gane ba a taba canza shi ba to shine aka ga ya kamata a ce Allah kalli a ce a canza wa'annan carpet din to shine aka je aka nemi yan uwa su estimate wanda an ce complete din carpet din gaba ɗaya complete in ana so a sa daga farko har ƙarshe na masallacin zai kai 309,450 in za a samu wani bawan Allah wanda zai yi kundumbala ya yi aikin alkhairi ya samu ainihin lada duk wanda ya zauna akan wannan carpet din ladan zai koma gare ka an gane wannan ko saboda aikin alkhairi kai to da idan kuma sauran sahu kudi ne kawai idan sauran sahu ne can baya da babu 137 da naira 100 137 na bayan nan kawai fa guda hudu to kaga me kuma wannan ba gara an yi kudin bala kawai an samu duka ba to a ga shi gashi nan dai masallaci na fara gaskiya ana buƙatar neman taimakon maganar wannan kafet din bayan kafet ma ga interlock din ana son duk a gyara su can waje saboda masallacin yayi dadin zama za a iya zama wajen a saurari karatu ma naka sa interlock a wajen to duk muna kira da Allah in an samu yan uwa masu kishi wanda suke son su taimaka domin wannan masallaci shi ma ya fito kamar yadda sauran masallatai suke to da Allah a taimaka fi sabilillah in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum ba ma sai mutum ya kawo kudin ba kawai kawo mara kafet din ya zo ya sa a yi estimate kawai kawo kafet kawai sai dai mu ga an fara aikace-aikace in kuma interlock ne kawai a zo a sa mana interlock mu dai muna so kuma mu ga masallaci ya yi kyau Allah shi taimake mu to yanzu dai an samu taimakon 40,480 na kafet ci din nawa ya rage kenan an samu 40,480 ana neman 309,450 to kun ga an ce in mutu an ce menene in mutum zashi sama ya taka leda an ce ya rage hanya ko wanda ya wuce leda ko to Allah shi taimaka Now, wasu bayan Allah sun aiko da taimakon kudin siyan kafet kamar haka wani ya bada 1,000 wani ya bada 3,000 wani ya bada 1,000 kaga an samu 4,000 in aka hada da wannan ya zama nawa ya zama 40,000 da biyu to ga 3,000 ga 5,000 ya zama 8,000 ko 48,480 kenan masha Allah Allah shi taimake mu to bismillahir rahmanir rahim wa qala allazina ashraku wa'annan da suka yi shirka sai suka ce law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay suka ce da Allah ya so da ban bauta mu koma bayan Allah ba ko kadan wannan bautan da muke mu kuma ka Allah ne yake so mu bauta wa kuma ka ha wala aba'ana nahnu wala aba'u da mu da ubannin mu an gane ku da Allah ya so da ban bauta wa kuma bayan Allah ba ko kadan da mu da ubannin mu wala haramna min shay kuma da bamu haramta wani abu ba kenan duk abin da muka haramta da abin da muke bautawa da yardan Allah ne Allah shi ya yarda mu bautawa gumaka Allah shi ya yarda mu haramta irin su sa'iba da irin su wasila da irin su hamin da sauransu irin dabbobin nan gaba daya wato duk haramta wanda muka yi wato mun haramta ne da yardan Allah subhanahu wataala shine sai Allah ke cewa kazalika fa'ala allazina min qablihim haka nan wa'anda suka zo gabanin su haka suka aikata an gane ko sai su aikata abu na kafirci ko abu na saban Allah sai su jingina ma Allah sai su ce Allah ta'ala shi yace su bautawa gunki Allah ta'ala shi yace su yi kaza an gane ko su suka zauna da kansu da su da bokayen su suka shirya ƙarya sai su danganta shi zuwa ga Allah ta'ala shine Allah yace haka nan wa'anda suka zo gabanin su suka aikata sai Allah yace fa hal ala rusul illa al balagh al mubin shin manzanni suna da wani abu in ba isar da sako wanda yake bayyananne ba ai manzanni ba su da wani abu sai isar da sako kuma manzannin nan sun riga sun isar da sako sun karatar da mutane tauhidi a bauta ma Allah shi kadai a daina shirka kaga idan har maganar da kuka faɗa cewa Allah ta'ala shike goyen bayan ku bauta wa gumaka Allah shike goyen bayan ku ringa haramta wasu dabbobi daga cikin dabbobin da Allah ya hana to idan har da gaske ne kamar da kuke fada me yasa Allah ya aika manzanni kuma ya zama to manzannin sun zo suna yaki da ku ko baka bane ai manzanni gaba ɗaya in sun zo suna zuwa ne domin su yaki bautan gunki su yaki ainihin tsafi su yaki bokanci su yaki bautan wani Allah su zo su tabbatar da bauta ga Allah shi kadai to amma gashi kuma yanzu kun yi wata magana mai karo da juna kun ce da Allah ya so da ban bauta ma wani Allah ba kuma da ba mu haramta wani abu ba saka duk abin da muka haramta in ji su wai da izinin Allah ne an gane wannan ko to shine wato daga cikin abubuwa kamar yadda al-Allama Ibn Kathir Allah ya masa rahama yake cewa wato cewa da suka yi din nan law sha Allahu ma abanna min dunihi min shay nan wala abauna wala haramna min dunihi min shay ai da ba mu haramta wani abu ba daga cikin abubuwan da suka haramta akwai dabbobi su din nan mutanen Makka sun zauna sun haramta wasu dabbobi sun ce wayannan dabbobi haramun ne a hausu wayannan dabbobi haramun ne mutane su ci ko wayannan dabbobi haramun ne a tatsunonin su kuma sun gina wannan hukunci suka ce Allah ne ya faɗa da izinin Allah daga cikin dabbobin akwai dabbobin da ake kira bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai hamil wayannan kafiran Makka suka samu wayannan dabbobi wayannan sunaye wato dabbobin da ake kira bahira wato sun ce akwai sun ce raquma ne wanda aka hana a tatsunonin su domin akwai wa aljannu aba gumaka raquma ne wanda aka hana a tatsunonin su aba aljannu aba gumaka suka ce babu wanda yake da iko ya tatsunonin daga cikin mutane sai dai kawai aljannu za a ba nonin sai suka sanya mu wayannan raquma suna abunan bahira idan mutum ya ga wayannan raquma za ka ga raquma ga sunan da hantsa in zaka tatsunono sai a ai ba ka tsan wannan nono ai wannan raqumi an ba gunki ne aljanu ne kawai suke ana ajiye su ne aljanu su ringa tatsan nonon saboda hidima ga gumaka an gane wannan ko sannan kuma akwai dabbobin da ake kira sa'iba su kuma sa'iba su ne wato wai dabbobi wanda an yanta su raquma ne wanda aka yanta su aka ba gumaka sashi wayannan raquma sun zama sa'iba yanzu bima'ana an riga an yanta su an ba gumaka ba za a hausu ba ba za a tatsi nonon su ba sannan ba za a ci raquman ba sai dai an dauki wannan raquma an yanta su an ba gumaka sannan kuma suka ce akwai raquma da ake kira wasila shine a samu raquma kamar budurwa raquma budurwa ta zo wato in aka yi barbara da ita sai ta haifi diya mace idan kuma an ƙara yin barbara da ita sai ta haifi diya mace kuma kaga ta haifi ƴaƴa mace a jere guda biyu babu namiji a tsakiya to idan aka samu raquma irin wannan wanda ta haifi diya mace a wannan lokacin sai wani lokaci an ƙara yin barbara da ita sai ta ƙara haihuwan diya mace aka samu ƴaƴa mata a jere babu ɗa namiji a tsakiya to suna kiransu na wasila to su ma irin wayannan suna haramta shi sai su barwa gumaka sai su ce baya haramta baya halatta a tatsunonin baya halatta a hau baya halatta a cinama sannan kuma akwai hamil shi kuma hamil shi ma nau'in raqumi ne wanda mutanen jahiliya suka haramta wai namiji ne shi shi kuma shine raqumi namiji wanda yake saduwa da sauran raquma to shi wannan raqumi namiji su ainihin bokayen masu hidima ga gumaka sun sanya wasu shekaru cewa wayannan dabbobin in sun kai wannan raqumin in ya kai wannan shekarar za a haramta shi shi ma ba za a haushi ba ba za a dauki kaya akan shi ba kuma ba za a ci ba ya zama haramun kaga sun haramta nau'i daban-daban na dabbobi bayan wannan ma sai suka a jikin dabbobi sai su ce wannan haramun ne mata su ci wannan haramun ne maza su ci akwai dabbobin da yake na maza ne kawai akwai dabbobin da yake na mata ne kawai haka suka ware to duk irin wannan gaba daya kafiran Makka sun aikata shi to shine Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya ƙaryata su ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin allazina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la yaqilun. Allah yace Allah bai taba sanya wata dabba mai suna bahira ba, ko wata dabba mai suna sa'iba, ko wata dabba mai suna wasila, ko wata dabba mai suna hamin, babu ita. Allah bai taba sanyawa ba. Walakin allazina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib, sai dai kafirai su ne suka zauna suna shirya ƙarya, suna jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Sai Allah ya ce wa aktsaruhum la yaqilun, mafi yawan su ba su da hankali. Kaga ashe maganar da suke faɗa cewa law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay nahnu wala aba'una wala haramna min shay din nan, da Allah ya so da ban bauta mu wani abu ba mu da ubanninmu, kuma da ba mu haramta wani abu ba. An gane wai kenan haramtawa wanda suka yi wa Allah ne ya yarda, shine Allah ya ƙaryata su cewa ƙarya ne. A wata aya ma Allah yake cewa qul halumma shuhada'akum allazina yashhaduna anna Allaha harrama hadha, ka ce musu ku zo da shaidunku da suka shaida cewa Allah ya haramta waɗannan dabbobin, ku kawo shaidu. Sai Allah yake cewa fa in shahidu, idan har waɗannan shaidu sun yi shaida to ƙarya suke yi, fala tashhad ma'ahu, kada kai shaida tare da su, maƙaryata ne su. Babu lokacin da Allah ta'ala ya zo ya haramta waɗannan dabbobi wanda kafiran Makka suke magana a kan shi. To amma abu mamaki, kafiran Makka suna jingina wannan zuwa ga Allah cewa Allah subhanahu wata'ala da Allah bai so ba da ba su haramta ba, kenan sun haramta shi da yardan Allah, kuma da Allah bai so ba da ba su bauta wa gumaka ba. A wata aya suna cewa wa qalu law sha ar-rahman ma abadnahu, sun ce da ake Allah ya so da ban bauta wa gumaka ba, ai bauta wa gumakan da muke Allah ne ya so. Sai Allah ya ce malahum bi zalika min ilm, ba su da wata masaniya akan wannan. In hum illa yazunnun, su ba wani abu bane face zato suke yi, kawai shaci faɗi ne suke jingina ma Allah. To a wata aya kuma su suke cewa wa qala allazina ashraku sayqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay, wa innam ma fi shirka, da sannan za su dinga cewa da a ce Allah ya so da ba mu yi shirka ba da mu da ubanninmu, kuma da ba mu haramta wani abu ba. Kenan duk abin da muka haramta Allah ne ya so. Sai Allah ya ce kazalika kazzabal ladina min qablihim hatta zaqu ba'sana, haka nan waɗanda suka zo gabanin su suka ƙaryata manzanni har ya zamanto sun dandana ainihin azabanmu, sun yi ƙarya ga Allah, sun ƙaryata manzanni suka dandana azabanmu. Sai Allah ya ce qul hal indakum min ilmin fatukhruju lana, ka ce musu shin kuna da wata masaniya, kuna da ilimi akan wannan, ku fitar mana da ilimin, ku kawo hujja. In tattabi'una illa zan wa in antum illa takrusul, Allah ya ce ba wani abu kuke bi ba face shaci fadi, kaddar fadi ne kawai. An gane ku ba wani abu kuke bi face kuna ainihin kirkiro ƙarya ne kawai, zato ne kawai. Allah ya ce qul falillahi al-hujjatul baligha falau sha'a la hadakum ajma'in, ka ce musu Allah shike da hujjoji masu kaiwa makura, da ya so da ya shiryar da ku gabaki daya. Kaga karkar wannan aya ya nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya ƙaryata kafiran Makka da suke nuna cewa wato bautan guncin da suke yi suna yin shi ne da yardan Allah, ko kuma yankan da suke yi suna haramta wasu dabbobi suna yin shi ne da yardan Allah. Sai Allah ya ce ƙarya suke yi. An gane wannan ko? To saboda haka shine al-Allama Ibn Kathir ke cewa wa madmuni kalamihim annahu law kana ta'ala karihan lima fa'alna la ankarahu alaina, wato abinda maganar su ya kumsa suna so su ce ne lalle Allah ta'ala da a ce yana kyaman abinda muke yi da Allah ya inkari a gare mu, tunda Allah ya kyale muke bautan gunki bai mana inkari ba, to ai kenan bautan gunki ba haramun bane kenan. An gane ku? Annahu lam yunkirhu alaina bal la ankarahu alaina bil uquba, wai da Allah ya yi mana inkari da azaba, wala ma makana na minu, da Allah bai ba mu dama mun bauta wa gunki ba, tunda har kaga muna bautan gunki Allah ya kyale mu, Allah yana son bautan gunki kenan a wajen su. Sai Allah ta'ala ya yi musu raddi, qala Allahu ta'ala radda alaihim shubhatahu, sai Allah ya faɗa yana mai tunkuɗe wannan shubhansu, Allah yace fa hal al rusul illa al balagul mubin, shin manzanni suna da wani abu in ba isar da sako wanda yake a bayyane ba? Ay laysa al amru kama tazumun, ay al amrun ba kamar yanda kuke rayawa bane. Annahu lam yunkiruhu alaykum, wai kuna cewa wai Allah bai muku inkari ban jisba. Kafirin maka suna cewa Allah bai taba mana inkari ba ga bautan gunkin mu, bal qad ankarahu alaykum ashadda al inkar. Sai Ibn Kathir yake cewa a'a, Allah fa ya muku inkarin bautan gunki mafi tsananin inkari, wa nahakum anhu ashadda an nahyi, Allah ya hana ku bautan gunki mafi tsananin hani. Wa ba'asa fi kulli ummatin rasula, ai fi kulli qarnin wa ta'ifa minan nas rasulan, Allah ya aika a cikin kowane ainihin karni da kowane bangare da kowane al'umma, Allah ya aiko musu da manzo ko manzan nan mai suke yi. Wa kulluhum yad'una ila ibadatillah, manzannin nan gabaki dai suna kira ne zuwa ga bautan Allah. Wa yanhauna an ibadati maswa, kuma suna hani zuwa ga bautan abin da ba shi ba. Yaya za ku yi ku zo ku yi ma Allah ƙarya? Kaga nan musamman Allah ƙarya kenan ba. Sun ce Allah ta'ala bai taba aiko wani ya gaya musu cewa bautan gunkin da suke yi kuskure bane. Saboda haka su suna ganin za su ci gaba da bautan wannan gunki din. An gane wannan ayi? To shine Allah ta'ala sai ya ƙaryata su a cikin wannan aya, ya nuna cewa manzanni sun zo kuma sun isar da sako, suna isar da sako, suna yin bayani dalla dalla. Daga cikin sakon akwai mai walaqad ba'athna,
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan nu'budu Allaha wa najtanibu at-taghut, فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
في الله يشهد وإن الكافر مكة بس بقى قصيها با ومسيوا الله عادر الشيبا بس كي تشوا وإن الله تعالى بيتقبل مثل بياني cewa bautan gunki bashi da kyau ba. Wala qadba azna fi kulli ummatin rasula, Allah ce hakika mun aiko a cikin kowace al'umma mun aiko da manzo. Manzon me yake cewa? Yana cewa ya qulur rasul, manzon na cewa ani ibudullah, ku bauta ma Allah, washtani bu tagut, ku nisanci tagut, ku nisanci duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba. Shin gunki ne ko mala'ika ne ko annabi ne ko shehi ne ko waliyi ne ko wani mutum ne mai daraja? Duk gaba ɗaya manzanni sun zo sun yi wa mutane wannan bayani. An gane wannan ai? So da haka fa minhum man hada Allah, daga cikin mutanen da manzanni suka yi wa da'awa, akwai wanda Allah ya shirya suka daina bautan gumakan, suka daina bautan ainihin mala'ikun da sauransu. Wa minhum man haqqat alayhi dalala, daga cikinsu akwai wanda bata ta tabbata a gare shi, Allah ya riga ya kaddara masa bata ta tabbata a gare shi. Saboda haka fasiru fil ard, ku masu wannan magana cewa wai Allah bai aiko manzanni ba, manzannin nan su yi bayani ga mutane, ku yi tafiya a doren ƙasa. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, ku duba yanda ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance. Ku yi tafiya a doren ƙasa, ku duba ku ga yanda ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya kasance. Kaga nan Allah yana so ya nuna musu cewa Allah fa ya aiko annabi Nuhu, ya aiko annabi Ibrahim, ya aiko annabi Musa, ya aiko annabi Isa, ya aiko annabi Dauda. Duk gashi nan ku yi tafiya a doren ƙasa. Kuma wayannan annabawan wanda Allah ya aiko sako ɗaya suka zo da shi. In wannan annabi ya tafi, in wani annabin ya zo, abinda wannan annabin ya maimaita shi wancan zai maimaita. Shine ani ibudullah wajtanibu tagut was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun. Allah yake cewa ya rasulullah, ka tambayi wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu. Wayannan mutane masu cewa wai mu ba mu yi inkarin bautan gunki ba, ka tambayi manzanni da yawa mun aiko su, ka tambaye su aj'alna min dunir rahman alihatan yu'budun, shin mun sanya koma bayan Allah, mun sanya wani abun bauta wanda ake bautawa? Ai duk manzannin da suka zo kowanne yana zuwa ne ya ce a bauta ma Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ya ce ya rasulullah, ba mu taba aikowa gabaninka ba nan manzanni ba, face mun masa wahayi shi manzan, cewa lalle babu abun bautawa da gaskiya sai ni ku bauta mu. Maganan bautan gunki duk wani manzo da yazo sai yayi magana da kakkausan murya cewa bautan gunki ba shi da kyau. Amma ji wa'annan bayan Allah sun bude baki suna maimaita magana suna cewa wai Allah ta'ala ya yarda da bautan gunki shi yasa ba a yi musu inkari ba. An gane wannan ko? Sai Ibnu Kathir ke cewa fa kaifa yasugu li ahadin min al-mushrikeen ba'da hadha, yaya yake halatta ga ɗaya daga cikin mushrikai bayan wannan ya bude baki ya ce wai walau sha Allah sha Allah ma abanna min dunihi min shay, in ba rashin kunya ba yaya har yake iya bude baki ya ce da Allah ya so da ba mu bauta mu wani abu ba kuma bayan sa. An gane ko? Sai ce fa mashi'atuhu ta'ala ash-shar'iyya anhum muntafiya, mashi'an Allah ta bangaren shari'a ya koru, domin Allah a shari'ance Allah ya hana bautan gunki kuma yayi alƙawari duk wanda ya bautawa gunki shi da aljanna har abada. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa mawahu an-nar. Ko baka ba? Da kuma wata aya, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Saka mashi'an Allah ta bangare na shari'a ya koru saboda Allah ya hana wannan ta harshen manzanni. Allah ya turo manzanni ko manzanni sun gaya wa mutane lalle bautan gunki babu kyau, amma ta bangaren mashi'a ta bangaren kauniya ba. Dawa mashi'a kala biyu ne, akwai mashi'atul lahi, akwai mashi'a diniya shar'iyya, akwai mashi'a kauniya kadariya. Mashi'a diniya shar'iyya a ce Allah yana son bautan gunki, to wannan Allah ya turo manzanni ya nuna baya son bautan gunki gaba daya. To amma ta bangaren kaddara ba, mashi'an Allah ta bangaren kaddara, Allah ya riga ya kaddara cewa duniya za a samu musulmi kuma a samu kafirai. Allah ya kaddara dole sai an samu kafirai a duniya, babu yanda za a yi a ce duniya ba kafirai. In ko babu kafirai to babu hikima kenan zuwan dan adam duniya dan a samu musulmi a samu kafiri, a samu fasiki a samu mumini, a samu ahlus sunna a samu dan bid'a, a samu dan aljanna a samu dan wuta. Saboda haka hikiman Allah ta bangaren kaddara, Allah ya riga ya kaddara dole sai an samu yan wuta, an samu yan aljanna. An gane wannan ko? Wannan shine dalilin da yasa Allah ya turo manzanni wanda suka yi biyayya ga manzanni yan aljanna, wanda ba su yi biyayya ga manzanni ba yan wuta. An gane wannan ko? Saboda haka Allah ta'ala baya son shirka, amma ya kaddara za a samu shirka din saboda hikima ta sa. Ko baka ba? Allah ya baya son kafirci, amma ya kaddara za a samu kafirci. In babu kafirci mu ba za mu san ni'imar da Allah ya mana ba. Wato Allah ta'ala ya mana ni'ima mai yawa da yi mu musulmi, amma ba za mu gane wannan ba sai mun ga kafirai. Kamar yadda mutum ba zai gane ni'imar haske ba sai ya ga duhu. Haka ne ko? Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, da ubangijinka ya so da waɗanda ke doron ƙasa da dukkan su gaba ɗaya sai sun yi imani. Wata aya, walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida, da Allah ya so da ya sanya mutane sun zama al'umma ɗaya dukkan zaman musulmi. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka, ba za su kuce ba suna sabani a duniya kamar yadda muke gani yanzu. Ko ga Yahudawa, ga Nasara, ga masu bautan gunki, ga wanda ba su ba cewa babu Allah, ga sunan dai addinai kala kala a duniya, ga sunan kai akwai masu bautan shedan ma, shedaniyun. An gane wannan ko? Duk muna da su yanzu a duniya. To wannan Allah ya ce ba za su kushe ba suna sabani illa man rahima rabbuka, sai dai wanda ubangijinka ya rahama. Walizalika khalaqahu, saboda wannan sabanin Allah ya halice su a san yan wuta da yan aljanna. Kada a zo za a sa mutum a wuta ya ce ya Allah me dai, ya Allah ni ba kafiri ba ne, to sai mutum ya aikata kafircin da kanshi wanda gobe kiyama za a kama shi da shi. An gane wannan ko? To wannan shi ne hikiman da yasa Allah ya turo manzanni a nan duniya da sauransu a kai. Na'am.
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين.
هذا شبه يا رسول الله كان كباتا مكان كلوكش كده إياك وقريك يوأذيك جاء ومتعني قزيا إن تحرص على هداهم in har kana kwadayin shiriyar su ne kana so a ce wa'annan kafiran maka dukkan su gaba ɗaya su zama to musulmi to ka sani fa inna allaha la yahdi man yudhil lalle Allah baya shiryar da wanda ya batar wasu daga cikin su Allah ya riga ya kaddara muku bata wa'azinka ba zai amfane su ba saka Allah ba zai shiryar da su ba amma wa'anda Allah ya yi nufin za su shirya za su shirya laysa alayka hudahum walakin allaha yahdi man yasha wata aya kuma Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha lalle kai baka shiryar da wanda kaso sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama misali saboda haka manzo Allah ka san shi mai karantarwa in yana karantarwa zai yi sha'awa shi kowa ya gane to amma kuma malami mai karantarwa ba shi da iko ya ce wani yana karantarwa kowa da kowa zai ya gane alamun gane cewa ka samu nasara shine a ce mafi yawa su gane ko to amma a cikin da'awar musulunci ma idan ka riga ka isar da sako ko mutane sun gane ko ba su gane ba ko sun bi ko ba su ba tunda ka isar da sako sun ji wannan sako shikenan ka samu nasara da mutum zai gama wa'azi gaba ɗaya duk duniya a gibinsa ya zama shi kadai ne ya koma ga Allah bai hasara ba an gane wannan ko abinda Allah yake so ga manzanni shine inda yake fada wa ma ana rusul illa albalagul mubin manzanni ba su da wani abu face isar da sako wanda yake a bayyane rusulan mubashirin wa munzirin da Allah ya kula lin nas ala la hujja ba'da rusul saka abinda yake so kenan kai dai mai wa'azi abinda yake so ka isar da sako ba sharadi bane sai mutane sun bika in dai ka riga ka faɗi abinda Allah ya ce ka faɗa shikenan ka huta an gane wannan ko shine maganar Abdullahi bin Mubarak rahimahullah yake cewa yana yin nasiha ga ƴan salafiya yake cewa alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakara fuhu laka bil qawl yace kalizimci bin hanyar magabata hanyar salafus salih ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun kyamace ka ko da kai kadai ne a duniya zaka bi hanyar sahabbai zaka bi hanyar tabi'ai zaka bi hanyar tabi'in kalizimci wannan hanya babu ruwanka da yawan jama'a cewa ai babu da yawa ai mu kadan ne sai ce alayka bi asari man salafa wa in rafadaka an-nas sai ce wa iyyaka wa ara'a ar-rijal ka shaidin ka da ra'ayin mazaje malam wane yace kai watsi da maganar Allah da manzansa ka dauki ra'ayin malam wane da malam wane yace ka shaidin ka yace wa in zakara fuhu laka bil qawl ko da sun kawata shi a gare ka da magana ka san wani zai iya zama ya tsaya ya tawata maganganu ka ji kaman gaskiya ne in dai ra'ayin dan adam ne ka auna shi da qur'ani da hadisi kaga bai ya saba to ka san cewa wannan ra'ayi sunan shi bata an gane aka ce akwai hukuncin Allah akwai hukuncin jahiliya hukuncin Allah shine abin da ya fito daga alqur'ani ko ya fito daga bakin fiyayyen halittawa sallallahu alaihi wasallam to kuma hukuncin jahiliya shine duk wani hukunci wanda wani yayi ko kafiri ne ko musulmi ne ko jahili ne ko malami ne ko da gangan yayi ko ba da gangan ba in dai yayi hukunci sai ya saba ma abinda manzo Allah ya zo da shi ya zama hukumar jahiliya abinda nake nufi misali wato idan manzon Allah ya faɗi magana misali manzon Allah ya ce zina haramun ne sai wani malami babban malami ya ce zina halal ne to yanzu wanne ne hukuncin Allah wanne ne jahiliya wannan wanda ya ce zina haram ne ya zama hukuncin jahiliya ko da babban malamin sunna ne ya yi kuskure ya faɗi magana ku fahimci wannan ai saboda haka da za a samu manzon Allah ya faɗi magana sai a samu wani babban malami na duniya wanda duniya ta yarda da shi ya faɗi wata magana sai maganar yayi karo da maganar manzo kila malamin ba da gangan yayi ba kila ya ishtihadi ne ko malamin da gangan yayi to za a duba ne kawai yayi daidai da maganar Allah bai yi ba yayi daidai da maganar manzo bai yi ba to sai a kira shi hukuncin jahiliya an gane idan har mutum yayi hukunci da shi a kotu to bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba an gane ga nasi karara ya ce barawo in ya sata a yanke mai hannu sai aka samu wani babban malami mujtahidi sai ya ce idan mutum ya yi sata za a iya cin taransa ba sai an yanke mai hannu ba to sai ya zamanto wasu kotu daga cikin kotuna na musulunci sai suna amfani da wannan tsari din shin za a ce suna amfani da tsarin musulunci ko tsarin jahiliya tsarin jahiliya wannan misali yanzu in aka samu wani ya sha giya an ce mutum ya sha giya za mu yi hukunci bulala nawa za mu yi bulala 80 ko kuma a mai bulala 40 muka dauki maganar Shafi'i to sai wani ya ce in mutum ya sha giya sai ya bugu za a mai bulala in bai bugu ba ba za a mai bulala ba kun ga akwai wannan fatawan cewa mutum yana iya shan giya amma zai bugu ba amma fatawa ce mai kyau amma wanda ya faɗe ta babban malami ne fa mushtahid ya sunan hukuncin ba da gangan yayi ba yayi amfani da iya ilimin da Allah ya bashi ne iya fahimtar zaki nan amma duk da wannan din tunda dai ya saba wa maganar Allah da maganar manzo ana kiran shi hukuncin jahiliya an gane wannan ko saka wannan aya da Allah ke cewa afa hukumar jahiliya ta bukun ba lalle ana maganar hukuncin da aka ciro daga Ingila ko America ko ina ba ko da ijtihadin malami ne in yayi karo da kitabun sunna an tabbatar yayi karo karara sai aka dauki wannan ijtihadi aka fifita shi akan maganar Allah da manzo to an yi aiki da hukunci na me irin yanda masu tsananin ta'azzubanci da mazhaba suke Allah shi kiyaye to saboda haka shine ake magana anan wajen cewa idan har kana kwadayi akan shiriyar ziyarar Rasulullah to lalle Allah baya shiryar da wanda ya batar wa malahum min nasirin su wa'annan mutane wanda Allah ya batar ba su da mai taimakon su wannan yayi daidai da ayar alqur'ani inda Allah ke cewa wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a duk wanda Allah yake so ya fitne shi kai baka iya mallakan komai a gare shi daga Allah in Allah ya nufi ya batar da wani baka iya shiryar da shi a wata aya Allah ke cewa man yuridillahu fala hadiya la wa yadharuhum fi dhuyanihim ya'mahun an gane wannan ko to kaga wannan ya tabbata mana da wannan magana da aka faɗa na'am
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
إيه وأنا كشتم مع لمي إنسنا قصر وانا آية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا hakika mun aiko da manzo cikin kowace al'umma manzon na cewa an ibudullah ku bauta mu Allah sai suke washtani bu dagud ku ni zaci gumaka sai suke dagud ko shine gunki shin idan an ce dagud gunki kawai ake nufi wallazina ishtanabu daguta an ya abuduha wa anabu ila llahi lahumul bushra fa bashir ibad allazina kaza kaza da sauran su menene ma'anar dagud al-allama ibn qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama a cikin littafinsa a cikin zadul ma'ad yana tarihin menene dagut yake cewa fa dagutu kulli qaumin man yata'abadu man yatahakamu ilayhi min dunillah aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah aw yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu da'atillah yace idan an ce dagutu cikin mutane shine man yatahakamu ilayhi min dunillah duk wanda mutane ke kai hukunci zuwa gare shi kuma bayan Allah idan ya zama to akwai wani mutum wanda idan kuna rikici kan aqida ko kan ibada ko kan mu'amala za a ce aje wajen shi kuma duk abin da ya faɗa shine yankan wuka ko da maganar shi ya saba wa maganar Allah da manzansa to wannan ya zama dagut aka ce akar maka Allah wai Allah nawa ne yace Allah goma ne sai ce to mun yarda misali kaga wannan mutumin su suna kai hukunci zuwa gare shi kuma duk abin da ya faɗa sai su yarda to wannan ya zama to dagutu wanda suna kai hukunci zuwa gare shi kuma bayan Allah shin malamin addini ne wanda yake bada hukunci wanda ba na Allah ba ko kuma malami ne bature ne ya tsara wani tsarin mulki constitution wanda tsarin mulkin ya saba ma ainihin dokan Allah da manzansa duk sunan shi me sunan shi dagutu wanda mutane ke kai hukunci zuwa gare shi kuma bayan Allah aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah ko ya zama to mutane suna bin shi ba akan basira ba ya zama akwai wani shugaba ko wani malami ko wani babban mutum wanda yana da mabiya suna bin shi ba basira kawai duk abin da ya faɗa kawai gaskiya ne an gane in kace musu menene hujja sai ce ba ruwan mu da wani hujja hujja kawai shine mu mun yarda da malam wani kawai su hujjan su ba wai qala Allahu qala rasuluhu ba kawai suna bin wani malami ne ko suna bin wani shugaba ba akan wani basira daga Allah ba to idan har akwai malami irin wannan ko akwai shugaba irin wannan wanda duk maganar da ya faɗa ana iya wurgar da maganar Allah a wurgar da maganar manzon Allah a dauki maganar sa ya zama kenan ya zama dahut aw yu'iunahu fi ma la ya'lamuna annahu da'atullah ko su ringa yin biyayya a gare shi a cikin abin da ba su san cewa da'a bare ga Allah kawai mutum da dai malam wani kawai ya ce me shi yasa muke yi ba tare da sun san cewa wannan abin biyayya bane ga Allah to kenan ba lallai sai gunki ba ana iya samun malami ya zama dahut inda ya zamanto malami ya tarbiyantar da mabiyansa kar su tambaye shi hujja kamar yanda wasu daga cikin sufaye suke cewa wa man qala li shaykhihi lima la yuflihu abadan cewa idan shehinka yana magana sai ka ce masa akan maka lahu bai yasa akan maka lahu da Allah yana dan san karin bayani ce duk wanda ya ce wa malamin sa haka to har abada ba zai samu babban rabo ba wasu daga cikin sufaye suna cewa kun bayyana yadda shekh kalmayit bayyana yadda gasin ka kasance a gaban shehi kamar mata ce a gaban mai wanke shi duk abin da ya faɗa kawai kai aiki da shi ba bincike to da zaran an samu malami irin wannan ya tarbiyantar da al'umma irin wannan to malamin ya zamanto dahutu al'umman sun zamanto suna bauta mishi kenan an gane saka Allah da ya aiko manzanni ya ce ni ani ibudullah ku bauta ma Allah ku nisanci dahutu gaba daya saka duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba ba lalle sai ya zamanto gunki ba ku nisance shi to yanzu mutane nawa ne suke bautawa dahutu a duniya yanzu eh akwai wani yanzu kace mai Allah ya ce annabi ya ce zai kawo maka tsarin constitution akwai wanda yake fifita tsarin democracy ko wato tsarin mulki na democracy akan abin da Allah ya faɗa da manzonsa in dai mutum ya nuna haka to shikenan ya fita musulunci ya zama dahut an gane shi wanda ya tsara dokan har ya lizimta ma al'umma in ya halatta hakan ya zama dahut shi kuma wanda ya bi shi ma in ya yarda da abin shi ma ya zama dahut ya fita musulunci an gane wannan ko Allah shi kiyaye shine yake cewa kuma wa aqsamu billahi jahada aymanihim suna ta rantsuwa da Allah iyakacin kokarin rantsuwansu gayar rantsuwansu suna cewa la yab'asu Allahu man yamut wai Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba wallahi in dai mutum ya riga ya mutu shikenan ya tafi kenan an gane za amal lazina kafaru Allah yub'asu kenan kul bala wa rabbi la tub'asunna akwai inda suke cewa a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'usun to shine Allah yake cewa bala wa'adan alayhi haqqan aha Allah yace alƙawari ne ga Allah tabbas cewa wallahi duk wanda ya mutu sai Allah ya kashe shi Allah ya ce annabi ga ya mutu kul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allah yasir kace musu aha na rantsa da ubangiji na wallahi za a kashe ku kuma wallahi za a baka za a baku labarin duk abin da kuke aikatawa ko duk abin da kuka aikata wa dhalika ala Allah yasir wannan a wajen Allah mai sauki ne saboda haka alƙawari ne Allah ya riga yayi kuma alƙawari na gaskiya walakin aksara nas la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba suna ganin cewa ai in suka mutu shikenan ba wanda zai tashe su daga ainihin kabari da sauransu an gane wannan ko na'am
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ
wannan magana Allah ya yi haka ne Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haqiqa mun aiko a cikin kowane al'umma da manzo cewa su bauta ma Allah sun nisanci dagus an gane me yasa Allah ya turo manzanni li yubayyana lahum allazi yaktalifuna fi domin Allah ya yi musu bayanin abin da suke sabani akan shi idan mutane suna sabani Allah yakan aiko manzanni zaman tura bagardama wal ya'lam allazina kafaru kuma saboda kafirai su san cewa annahum kanu kadhibin cewa lalle su ƙarya suke yi da suke cewa wai idan mutun ya mutu ba za a tashe shi ba kuma suke cewa wai Allah ya yarda da bautan gunki wai kaza suna haramta wasu dabbobi to Allah zai turo manzanni dan manzannin su ƙaryata su an gane wannan ko ba gaskiya bane maganar su akwai wannan Abul Aliya yana cewa ya kasance akwai wani mutum daga cikin musulmi yana bin wani kafiri bashi sai ya nemi kafirin ya biya shi bashin. To ya kasance wato shi musulmin sai kafirin ya ce nawa nake nawa kake bi na, sai musulmin ya fada, sai kafirin ya yi musu, sai musulmin ke cewa na rantse da wanda nake fatan ya tayar da ni bayan mutuwa, wallahi kaza nake binka. Shi kuma sai kafirin sai ya rantse cewa wallahi tallahi la yab'ath Allah man yamut, yace wallahi ƙarya ne, Allah ba zai tayar da wanda yake mutuwa ba. An gane wannan ayi shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa aka samu billahi jahada aymanihim la yab'ath Allah man yamut. Sannan Qatada ya ambata shi ma kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo cewa lalle Ibn Abbas wani mutum ya ce masa ya Ibn Abbas ya kai dan Abbas inna nasan yazumuna anna aliyan mab'usun ba'da al-maut, lalle wasu mutane suna rayawa wai lalle Aliyu radiyallahu anhu za a tayar da shi bayan mutuwa kabalar sa a kafin tashin kiyama. Suwaye wayannan? Ku kun san ko suwaye mutanen ku ne ko Shi'a? Wato labari ya zo ma Ibn Abbas cewa wasu mutane suna rayawa aka ce masa cewa lalle Aliyu za a tayar da shi bayan mutuwa kafin tashin kiyama, saboda sahabbai sun zalunce shi kenan. Sahabbai sun zalunce Aliyu bin Abi Talib, sun kwace mai shugabanci. To kafin tashin kiyama akwai abin da shi ya sai kira abin da raja'a, za a tashi imamai wanda sahabbai suka zalunta inji ɗan Shi'a, za a zo a ɗaura ainihin sahabbai, a ɗaura Abubakar da Umar da Usman da Aisha radiyallahu anha, a ɗaure su akan bishiya, za a tayar da waɗannan imaman inji su Shi'a wa iyaz billah. Wato Imamul Mahdi zai zo ya ɗauki takobi, ya zara takobin ya ce to dama ku ne azzalimai wanda kuka zalunci kakannina, to wannan shine sakamakon wanda ya zalunci ainihin kakannina ya kwace musu shugabanci. A lokacin sai ya zara takobi duk ya fille su, har da Aisha matan manzon sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? To shine ake tambayan Aliyu, wai da gaske ne wato za a tayar da Aliyu kafin tashin kiyama? Dama kafin tashin kiyama ana tasan mutum? Sai aka ce wai suna dogara da wannan aya, suna dogara da wannan aya wa aka samu billahi jahada aymanihim la yab'ath Allah man yamut, wai wannan aya shine madogaran su ɗan Shi'a din? Aka tambayi Ibn Abbas, sai Ibn Abbas yake cewa kazzaba ulai, wayannan mutane sun yi ƙarya, ƙarya suke yi. Inna ma hadhihi al-aya amalun nas, wannan aya ya gama mutanen duniya ne gaba daya. Mutanen duniya gaba daya in suka mutu Allah zai tayar da su gobe kiyama, shine abin da ake nufi, ba ana nufin kafin tashin kiyama ba. Yace laukana aliyun mab'usan qabla al-qiyama ma nakahana nisa'ahu wala qasamna mirasahu, da ya kasance Aliyu za a tayar da shi kafin tashin kiyama, da ba mu auri matayensa ba, da ba mu raba gadansa ba, tun da yana nan bai mutu ba kenan zai dawo. Kun ga irin ya musu amfani da abinda hankalin zai iya dauka. Aliyu in zai dawo yaya aka yi har kuma aka yarda muka auri matayensa, bayan ya rasu mun auri matayensa kuma, sannan kuma dukiyarsa gashi mun raba gado. To in ya dawo ya ce ina dukiyarsa ya za a yi, ya ce ina matarsa ya ko ina matar shi ya za a yi, kaga sai kawo musu hujja aqaliya wanda cikin sauki kowa ya gane cewa wannan aqida ta Shi'a ta raja'a ba gaskiya bace. An gane yana daga cikin jinshiki na aqidar Shi'a cewa wato kafin tashin kiyama wato za a tayar da imamai. To wannan aqida ta raja'a ba aqida bace mai kyau, aqida ce mummuna, aqida ce ta maguzawa. Da zaran mutum ya riga ya mutu ba za a ƙara ganin shi ba sai tashin kiyama. Innaka mayitu wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyama inda rabbikum taqtasimun, daga mutum ya mutu sai kuma gobe kiyama za a ganshi. Amma akwai irin aqidar maguzawan nan masu cewa dan adam idan ya rasu a nan garin zai iya komawa wani gari kuma ya ci gaba da rayuwa. An gane in mutum ya mutu a Najeriya za a iya ganin shi nan gaba a China. To duk wannan aqida aqida ne na maguzawa, ba aqidar musulunci bane, baya kamata mai da'awar sunna ya yarda shi. An gane wannan ko? Allah shi ke mu jimu. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.